sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 4 ga watan Yuni 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Daraktan hukumar lafiya ta duniya a Afirka, Dr. Matsidi Somaiti, ta faɗa a wani taron manema labarai da aka yi ta yanar gizo a jiya Alhamis cewa tabbas akwai barazanar barkewa annobar COVID-19 zagaye na uku a Afirka, kuma barazanar na ƙaruwa. Gwamnatin shugaba Biden ta dorawa wasu kungiyoyin jan kai shida nauyin ba da shawarwari akan bakin da ya kamata a bar su su zauna a Amurka a maimakon a tsake yarsu su bar kasar cikin sauri bisa ga wani umarnin gwamnatin tarayya. Ana tsaron manyan kasashen duniya bakwai za su cimma yarjejeniya nan ba da dadewa ba akan mafi karancin haraji da ake sanyawa a kamfanoni a cewar ministocin kuɗi daga Faransa, Jamus, Italiya da Spain a yau Juma'a.
Kanin labarin kenan. A cikin rahotanninmu kuma za a ji cewa an sake samun wani mummunan hadarin kwale-kwale jiya a Sokoto. Har mutane a kalla 13 sun mutu.
Su 18 suka shiga jirgi, su 13 na rasu. Mata aure guda 8, yara kanani kuma guda 5.
Za a ji yadda kwararru da sauran jama'a musamman a jamhuriyar Nijar ke ganin irin matakan da kasar Faransa ke dauka a Mali.
Ko kadan kwaren shi ba cikin interest din da bane ko na Malin ko na sauran kasashe a ce an janye kwata-kwata babu wata alaka. Saboda ba za su maimaita irin shirman da suka yi ba a Syria.
Za a ji cewa ana ci gaba da kiraye-kirayen a taimaka wa waɗanda rigingimun Boko Haram ya shafa a birni, kamar yadda wata kungiya ta yi. Kamar kowace ranar Juma'a muna dauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Daraktan hukumar lafiya ta duniya a Afirka, Dr. Matsidi Somaiti, ta faɗa a wani taron manema labarai da aka yi ta yanar gizo a jiya Alhamis cewa tabbas akwai barazanar barkewa annobar COVID-19 zagaye na uku a Afirka, kuma barazanar na ƙaruwa. Wayeti ta ce yayin da kasashe da yawa a wajen Afirka yanzu sun yi wa 'yan ƙasarsu da ke tattare da haɗarin kamuwa da cutar rigakafin, kuma suna ma tunanin yi wa yara ƙanana rigakafin. Kasashen Afirka ba su iya samun rigakafin kaso na biyu ba ga waɗanda suke tattare da haɗarin cutar. Wayeti ta kuma yi kira ga kasashen da suka samu nasarar yi wa 'yan ƙasarsu da yawa rigakafin da su ba da gudunmuwar rigakafin don taimakawa kasashen na Afirka kauce faɗawa mawuyacin yanayin lafiya. Jaridar New York Times ta bada rahoton cewa baki a kasar Italiya ba sa samun rigakafin na COVID-19, duk da cewa gwamnatin kasar ta ce kowa na da damar samun rigakafin komai matsayinsa a kasar. Jaridar ta kuma bayyana cewa ana buƙatar lambar zama kasar da ake kira Social Security kafin a yi wa mutum rijistar yin rigakafin, amma yankunan Italiya 3 cikin 20 ne kadai suka amince da lambobin wucin gadin da aka ba dubban baki. Gwamnatin shugaba Biden ta dorawa wasu kungiyoyin jan kai shida nauyin ba da shawarwari akan bakin da ya kamata a bar su su zauna a Amurka maimakon a ta sake yarsu su bar kasar cikin sauri bisa ga umarnin gwamnatin tarayya mai nasaba da lokacin annoba da ya hana mutane da yawa neman mafaka. Kungiyoyin za su gano waɗanda ke tattare da hadari a Mexico, amma ba a bayyana tsarin da za su bi ba. Wannan na zuwa ne yayin da mutane da yawa ke tsallako iyakar kudancin Amurka, yayin da kuma gwamnatin kasar ke fuskantar ƙarin matsin lamba akan ta dage umarnin akan harkokin lafiya da tsohon shugaba Donald Trump ya bada, wanda kuma shugaba Biden ya ci gaba da aiki da shi a lokacin annobar coronavirus. Ya zuwa yanzu jimlar masu neman mafaka 800 aka bari su shigo kasar tun daga ranar 3 ga watan Mayu, kuma mambobin tawagar kungiyoyin agajin sun ce yanzu haka akwai mabukata da yawa da ba za su iya biyan bukatunsu ba. Ana tsaron manyan kasashen duniya bakwai za su cimma yarjejeniya nan ba da dadewa ba akan mafi karancin haraji da ake sanyawa a kamfanoni a cewar ministocin kuɗi daga Faransa, Jamus, Italiya da Spain a yau Juma'a gabanin wani taron shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki da za a yi. Muna da damar mu ja hankalin kamfanonin kasashe da yawa su zuba jari a cewar Bruno Le Maire na Faransa da Olaf Scholz na Jamus da Daniel Franco na Italia da kuma Nadia Calvino ta kasar Faransa a jaridar The Guardian. Ministan kudin Birtaniya Rishi Sunak ya fara wata ganawar kwanaki biyu yau Juma'a da takwarorin aikin sa daga Canada, Faransa, Jamus, Italia, Japan da kuma Amerika kafin taron kolin shugabannin manyan kasashen da za a yi mako mai zuwa cikin sa har da shugaba Joe Biden. Taron dai zai mai da hankali ne akan shirin sanya haraji mafi karanci akan kamfanoni yayin da manyan kasashen duniyar ke neman jan hankalin kasashe da yawa su zuba jari.
Jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai yi kai mu Najeriya inda bayan mummunan hatsarin karamin jirgin ruwa da yayi sanadin mutuwar mutane da dama kwanan nan. Jiya an sake samun wani hadarin kwale-kwale a Sokoto wanda yayi sanadin mutuwar mutane akalla 13. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da shikakken rahoto.
Hadarin kwale-kwale yana ci gaba da daukar rayukan 'yan Najeriya abinda ke ci gaba da haifar da damuwa ga jama'a. An samu hadarin kwale-kwale a garin Genga a karamar hukumar mulkin Shagari a jihar Sokoto wanda ya halaka mutane 13. Malam Ibrahim Genga mazaunin garin ne ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Daga nan Genga wani Alhaji Abubakar adda mata can tana can doruwa sai ya haifo farko ga al'ada kasan ana zuwa gida wurin harkar buki. To shine suka tashi daga Genga an zana suna letter on the bus suka je wuraren tahe biyu suka kama hanya suka ce can za su je wurin ruwa su tsallaka ruwa sai su je garin wurin aski irin askin nan da ake yi na al'ada ta mu su 18 suka shiga jirgi su tsallaka do ana taya da su cikin ruwa an kai can bakin ganga inda za abun nan sai jirgin kawai juya kawai sai kike da su kuma majority mutanen family din gidan ne family din gidan da an airport duka da mutanen da na rasu mutum 13 na rasu mata aure guda 8 yara kanani kuma guda 5.
Malam Abubakar yana cikin zuriyar da suka rasa ƴan uwa a cikin wannan iftila'in.
To wallahi sai dai hankuri da siyasa ne daga kanin nan mata ta tana ciki kauna ta guda biyu na ciki da yayan sannan kuma ta kanin na tana ciki daga family din mu ne kawai nan mutum 13 zan ga daga family din mu baba Allah ma sha Allah dai mushi ma Allah makaddari ne Allah ya kuma na mun san annabi ne kalma
tuni dai aka yi janayizar mutanen 13 kuma jama'a na ci gaba da ta'aziyya ga iyalan. Gwamnatin Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shi ma ya yi ta'aziyya ga iyalan.
Mun san cewa abu ne wanda ke da wahala a hana mutane irin wannan to abin da gwamnati ta ce dole shine ta inganta wannan safara din ta hanyar samu ingantattun jiragen ruwa da kuma waɗannan lajikis da su taimaka ko da aka yi musa alawajo da Allah ya fi daga Allah ya ke zuwa Allah ya sanya Allah ya ba da haƙuri kuma Allah ya ƙara kare mu.
Shi ma tsohon gwamnan jihar Sokoto kuma shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawa sanata Aliyu Maga takardawa mako na cikin ɗaruruwan jama'a da suka yi ta'aziyya ga iyalan. Bisa lura da yadda hadarin kwale-kwale ke laƙumi rayukan jama'a masana sun jima suna bayar da shawarwari ga gwamnatoci akan yadda za a iya shawo kan wannan matsalar. Farfesa Bello Dodon Bada ya bayar da shawara kamar haka.
Jirage shi kasance akwai jirage waɗanda hukuma ta yi tanadi da za su iya tsallakar da mutane. Dole hukuma ta tabbatar da lafiyarsu. A tabbatar da cewa ba a yi musu loji fiye da abin da suke iyawa ba. Sannan kuma a tabbatar da lafiyar cikin ruwan ita kanta. Wata irin waɗannan abubuwa sakace hakikani yana yawa tamkar rayuwar mutane ba ta da wani muhimmanci. Mafi yawa abin da ke faruwa jirage ana musu loji fiye da abin da suke iyawa kuma sun tsuwa. Kuma babu masu sa idanu ta hanyar hukuma wanda yayi ba daidai ba hukunta shi babu ko kuma jirgin da bai cancanta ba a jaye shi duk irin wannan babu shi in ba haka an kai ba mun ci gaba da samu danga abubuwa kenan.
Wataƙila idan aka mayar da hankali ga waɗannan shawarwarin a samu sauƙin irin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Da Muhammad kada dai a shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Ga dukkan alamu a shirye ɗan taliban suke su samu duk wani abu da basu iya samu ba ta hanyar shawarwari karfi da yaji da zarar dakaran hadakar da Amurka ke jagoranta suka gama barin Afghanistan a cewar wani sabon rahoto bisa ga bayanan sirri daga kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya. Rahoton wanda tawagar Majalisar Dinkin Duniya da ke sa ido akan batun takunkumi a Afghanistan ta fidda ajiya Alhamis yayin gargadin cewa yayin da kusan ɗan Taliban din ke kiyaye sharadan yarjejeniyar ƙarshe da suka cimma a shekarar da ta gabata da Amurka sun ƙara ƙarfafa ikon su inda kai tsaye suke iko da fiye da rabin gundumomin mulkin kasar yayin da kuma suke iko da kusan kashi 70 cikin 100 na yankuna a wajen birane hukumomin leken asirin kasashen na Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargadin cewa ta yiwu wannan shine mafarin wani abu bayanan sirri sun nuna cewa kwamandojin ƴan Taliban sun kuma tattara dakarun su a kewayen muhimman birane da garuruwa suna shirin kai farmaki a zaman wani bangaren dabarar saita makomar ayyukan sojoji idan sauran dakarun ƙetare da ke barin kasar ba za su iya maida martani ba wasu shugabannin gargajiya a Namibia sun faɗa a jiya Alhamis cewa sun amince da tayin biyan diyya da kasar Jamus ta yi musu da kuma amincewar da Jamus din ta yi da kisan dabban jama'ar su a lokacin mulkin mallaka a farkon karni na 20 a matsayin kisan kare dangi a makon da ya gabata ne Jamus ta yi alƙawarin ba kasar euro biliyan 1.1 a cikin shekaru 30 don ayyukan da za su taimaka wa al'ummar da suka fito daga kabilan da aka kashe tsakanin shekarun 1904 da 1908 a lokacin da Jamus ta yi mulkin mallaka a kasar da ke Afirka Jamus ta nemi gafarar waɗanda bala'in ya shafa a wata sanarwa da ministan harkokin wajen kasar High Commerce ya yi
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan za mu tafi jamhuriyar Niger inda ganin irin matakan da kasar Faransa ke daukarwa a kasar Mali mai fama da rigingimin siyasa da kuma matsalar tsaro. Wararru da sauran jama'a suka shiga tsokaci suna barma gare ka.
Kom gaba kom bayan da aka fara fuskanta game da batun shirye zaben da zai mayar da kasar Mali akan turbar demokradiya yasa hukumomin Faransa daukan matakin dakatar da hulɗar ayyukan soja da gwamnatin Kanal Asmi Goita wanda a cikin watanni tara yayi juyin mulki sau biyu. To ko wace irin fasara za a yi wa wannan mataki? Abdraman Al-Kasim na mai sharhi akan sha'anin tsaro.
Ko kadan horen shi ba cikin interest din ta bane ko na malin ko na sauran kasashe a ce an janye kwata-kwata babu wata alaka saboda ba za su maimaita irin shirman da suka yi ba a Syria suka janye alakar jakadanci suka janye ta soji ya kai inda yanzu ta hanyar kamfanoni ne masu zaman kansu kasashen Turai suke tuntuba suna samun wasu access cikin kasar Syria ko kuma shiga wadda suke wadda ba a hukumance ba ta bar wani hanya
da yake bayyana ra'ayinsa game da wannan al'amari tsohon ministan tsaron kasar Niger Kallamu Tari ya bayyana gamsuwa da matsayin na gwamnatin Emmanuel Macron
duka madakan da za a dauka don sare ma masu kokarin yunkuda ta guiwai mataki ne wanda ya kamata a ce an yi alfahari da shi kuma wanda ya dauke shi an yaba mai tunda zamanin mu na yanzu zamani ne wanda ka dauki kudurin shin hudar demokrasiya iko ta hanyar karfi ba zamanin shi ne ba ina kawo ƴan kasa ta su kashe kansu don su kare ku kun zo kun kawo wannan cikas kun sa a cikin kasar ku dole ni in tsaya da nan ƴan kasa ta kasu mutu kan mutanen da su da kansu ba su ba da gaba ga aikin ba kenan wannan kudi da Faransa dauka sai in ce bai da mamaki tunda kamar ta bi sahun kasashen Afirka ne wanda ba su ba da goyon baya ga wannan kudi tamba ko da yake su kokarin su bai kai wannan matsayin ba
to sai dai waɗanda abin ke shafa kai tsaye na cewa Allah ya raka taki gona mai ga Isufi Alasan na daga cikin dubban ƴan Mali mazauna Niger
le peuple malien ne veut même pas la présence française sur le territoire malien
yace mu al'umar mali can dama ba ma bukatar sojan faransa a kasar mu domin ba mu ga amfanin su ba shekaru 8 bayan jibge dakarunta a mali da yankin sahel ayyukan ta'addanci na ƙara samun gindin zama inda a yau abin ya yadu zuwa kasashen Côte d'Ivoire da Guinée.
Le tourisme est arrivé aujourd'hui jusqu'en Côte d'Ivoire jusqu'en Guinée.
To ko wani irin tasiri matakin zai yi akan batun tsaro a yankin Sahel? Mustafa Abdullahi wani masanin sha'anin tsaro ne da ke zaune a Mali.
abin yana ya dan shahi kasan Mali kadai don horo ne da wasu taimako da take ba kasan Mali din cikin fannin abin da ya shahi tsaro amma abin da ya shahi yaki da ta'addanci kuma horon shi za ta ci gaba da yi barazana ne take ta matsa ma kasan Mali din ta dawo ga mulki na demokrasiya.
Dama dai tun a ƙarshen makon jiya kungiyar sai da yawo da kungiyar AU suka bada sanarwar dakatar da kasar Mali daga sahun mambobin su da nufin ladabtar da sojojin da suka yi juyin mulkin 24 ga watan Mayu a Mali. Matakin da Faransa ta ce shine ya ba ta kwarin gwiwar dakatar da ayyukan sojan ta har zuwa lokacin da sojan Mali za su maida komai na gudanar da al'amuran mulki a hannun gwamnatin farar hular da za ta shirya zabe a shekarar 2022 kamar yadda aka yi alƙawari. Sule Mumuni Barma muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda ake kiraye-kirayen a bayar da himma wajen taimakawa mutanen da rikicin Boko Haram ya ritsa da su. Kamar yadda wata kungiyar ta dukufa wurin yi daga Maiduguri ga Haruna Dauda da wannan rahoto na musamman.
Wata gidauniyar da ke tallafa wa waɗanda gungumu ya shafa da ake kira BSF a takaice ta tallafa wa iyalan wasu hakimai da labarai har 61 rikicin Boko Haram ya latsa da su. Hande Soma da gungumu ya yi kungiyar Boko Haram ne a jihar Kundu wanda ya sanadiyar sawasan rayukan mutane da dama da kuma dukiyoyi masu ɗimbin yawa wanda ya haifar da tarwatsa tsakanin hukumomi guda 24 cikin guda 27 da ake da su a jihar Kundu. Gidauniyar da ta samar da kayayyakin abinci ga iyalan waɗannan mutane 61 da injinan niƙa daga kajin kiwo da dabbobi da kekunan dinki da kuma kayan noma. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya da yaba wannan gidauniya game da irin wannan tallafi da ta kawo al'ummar jihar Borno sannan ya alƙawari ba da naira 200,000 ga dukkanin iyalan waɗannan mutane da wannan iftila'i ya lissa da su. Dukkanin waɗannan mutane 61 daga masarautar Borno suke da kuma sakto da ƙananan hukumomi 11 da ke gabashin masarautar Shehu Borno Alhaji Abubakar Umar Gabe ibn Alkalami wanda ma ya bayyana godiyarsa kuma ya yi wannan taimako kamar haka.
Lokacin da mun yi su magana muka rubuta su cewa ga hakimai mu da yawa an kashe lawanmai mu da manyan mutane da talakawa da malamai yawa an kashe. Sai muka rubuta musu cewa muna cikin damuwa kuma muna neman taimako. Domin da yawansu an kure su a gidan haya ba sa iya biya school fees na yara da kuma rayuwa zamansu din ma ya zama musu wahala. Sun bar ƙauyukansu an kone ƙauyukansu an kone dukiyansu suna cikin wahala. Kuma mun gode duk wanda abu ya kafa wanda ba su ci wannan don tun da wannan duk an taimake su da kayan aiki kayan abinci.
Ita ma daraktan wannan gidauniya Professor Nana Tanko ta ce sun zo ne don taimaka iyalan waɗannan mutane da rigingin Boko Haram ya raba su da iyalansu wanda kuma yanzu haka za su taimaka iyalansu. Ta ce za su yi kokarin ganin cewa sun sa yara guda 600 da suka kai matakin shiga makarantar firamare a makaranta kuma sun samu nasu jaka da takardu da kayayyakin karatu da zai taimaka wa waɗannan yaran don su zama masu dogaro da kai nan gaba. To ko me iyalan waɗannan lawanai da hakimai ke cewa ne game da wannan tallafi da suka samu?
Ibrahim Muhammad, yanzu mutane sun galabaita da yawa sun gran su ba abubuwan ya zo ya burkice gaba da ya kowa zaman inda yake yake nomansa yake aikinsa yana ke zatansa yanzu wurin su a kanku suke wurin su a gidan yan uwa da arziki suke saboda haka irin taimakon nan yanzu shine lokacin.
Sunana Fatima Alkali daga Irimari nake.
Na da wata cikin wanda ke sa mai gidanki ne ko
mai gidana ne? Alhamdulillah mun gode musu. A baya mun sha wahala sosai saboda rashin mayafin su da muka shiga ciki ga yara suna zuwa makaranta ga abubuwan yau da kullun amma yanzu da muka samu taimako mun gode mun gode.
Wannan rigingimu ne yan gungiyar Boko Haram ya salwantar da rayukan jama'a da dama ciki har da mata da ƙananan yara. Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar Amurka. Mahmud Gareka.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. shugaban Amurka Joe Biden ya kai ziyara Oklahoma don halartar taron tunawa da kisan kiyashi da aka yi na nuna warin launin fata akan al'umma bukaken fata a garin Tulsa. Lamarin da ya sanadiyar asarar rayukan mutum 300 da lalata daukacin arzikin yankin. Yau bucin da zamu tattauna kenan a shirin duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a shekarar 1921 Greenwood wani yankin bakakken fata Amurkayen asalin Afirka ne dake garin Tulsa. Ya kasance yanki mai cike da ababen ci gaba. Yana kuma dauke da wata unguwa da ake kira Black Wall Street. A shekarar ta 1921 wani gungun mahara da suka samu taimakon ƴan sanda fararen fata sun farwa wannan yanki na Greenwood inda suka kona shi kurmus lamarin da ya sa ɗaruran mutane suka rasa mahallansu. Wannan mummunan al'amari ya kasance wani bakin tarihi da ake yawan boyewa cikin gomman shekaru. Wasu ƴan asalin Tulsa ma ba san wannan labari ba sai yanzu a cewar Demetrius Williams wani mazaunin yankin na Tulsa. A ranar Talata shugaban Amurka Joe Biden ya kai ziyara cibiyar adana kayan tarihi na Greenwood. Shi ne shugaban Amurka na farko da ya je taron tunawa da wannan hari na Tulsa wanda ya cika shekara 100 da faruwa.
My fellow Americans, this was not a riot. This was a massacre.
Ya ku ƴan uwa na Amurkawa, abin da ya faru a lokacin ba bore bane, kisan kiyashi ne. Inji Biden wanda ya hadu da mutum uku da suka rage a raye cikin waɗanda suka tsira daga harin na Tulsa waɗanda duk shekarunsu sun haura 100.
You are three known remaining survivors of a story seen in the mirror dimly, but no longer.
Ku ne mutum uku da aka sani waɗanda suka rage cikin waɗanda suka tsira daga wani labari da ba a magana a kai. Amma ba zai yiwu ba daga yanzu kowa zai san labarinku, Biden ya kara da cewa. Yayin da aka fi mai da hankali kan yadda ake nuna wari launin fata a kaikaice da ballar fafutukar Black Lives Matter da ke nuna muhimmancin rayukan bakaken fata, kisan kiyashi da aka yi a Tulsa abu ne da ake ta lullubewa.
Records were actually removed from the, you know, city hall, removed from the library. They deliberately covered up
that. Sit na kungiyar demokrasi in kolo kenan yake cewa an share wasu bayanan tarihi a zauren taron birnin da ɗakin karatu da gangan aka yi rufa-rufa akan wannan al'amari. Kuma har yanzu ana yunkurin ɗaukaka batun wari launin fata da nuna fifiko ga fararen fata a wannan ƙasar. Shekara 100 bayan kisan kiyashin na Tulsa ana ci gaba da nuna wari launin fata ga bakake. Wasu wakalma da gwamnati ta fitar sun nuna cewa arzikin iyali daya na fara fata ya ninka na baka fata sau takwas gibin da annobar COVID-19 ta kara fadadawa. Amma shugaba Biden ya bayyana wasu matakai da za su dauka don rage fadin gibin ta hanyar kashe biliyoyin daloli a yankunan marasa galihu da kuma ba da kwangila ga kamfanoni mallakar karanan yan kasuwa. Sannan za a cire wasu dokoki biyu da tsohuwar gwamnatin Trump ta kirkira waɗanda suka takaita damar samar da daidaito wajen raba gidaje. Sai dai Biden bai ambaci batun biyan kuɗaɗen diyya ga waɗanda suka tsira daga kisan kiyashin na Tulsa ba, ko yadda za a biya Amurkayen asalin Afirka kuɗaɗen diyya kan bautar da aka sa takardunsu. Reverend Robert Turner limami ne a cocin Vernon AME.
It's hypocritical for us to go out around the world and try to demand other countries treat their citizens right and to be fair.
Yace munafurci ne mu je wasu kasashe a sassan duniya muna neman su rika kyautatawa jama'arsu yayin da Amurka ba ta dauki hanyar yin adalci da amincewa da kisan kiyashi mafi muni da aka yi a tarihin kasar ba. Wannan ziyarar ta Biden na zuwa ne a daidai lokacin da ƴan conservative da dama a jihohin Amurka ke kiran da a samar da sabbin dokokin zabe inda suke ikirarin cewa hakan zai rage magudin da ake yi a zaben, yayin da ƴan Democrats ke ikirarin cewa mataki ne da Republicans ke so su dauka don ya zama abu mai wuya bakaken fata da sauran tsirarren al'ummomi su zabe. Sai dai Biden na shirin nada mataimakinsa Kamala Harris don ta shugabanci wani yunkuri na fadda ƴancin yin zabe. Masu sauraro, da haka mun kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma mun ji ku idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa. yanzu kan a madadin Patsy Bidakuswara da Julie Lagos Gresham ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ayi hutun karshen mako lafiya.
Kafin labarai a takaice, ga Yusuf zai karanto wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email.
Sakonmu na farko ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Kace ci gaba da kai harare da ƴan ta'adda ke yi a wasu sassan jihar Katsina, wato jihar shugaban kasa da wasu jihohin arewacin Najeriya. Hakan wani abin takaici ne kuma rashin iya mulki ne na shugaban kasa Muhammadu Buhari. Haka zalika Ado salati goma ga Annabi Rijau cewa yayi a duk lokacin da naga ƴan gudun hijira, sai na ji hawaye suna zubo min ganin cewar suna cikin wani mawuyacin hali. Don haka ina roƙon Allah da mahukuntan ƙasar mu da su taimaka wajen ganin sun inganta rayuwar ƴan gudun hijira, su fitar da su daga cikin wannan ƙangi. Don wallahi idan ba dauki wani mataki ba akan ƴan gudun hijira, hakan zai haifar da mummunan bala'i ga kasar. A ƙarshe ina fatar an fahimci me nake nufi. Allah kuma ya kawo muna zaman lafiya a kasar mu da ma duniya baki daya. Shi kuwa Salihu Isa Fana, karamar hukumar Kamba a jihar Kebbin Najeriya, cewa yayi salam VOA Hausa. Don Allah ku gaya ma gwamnatin tarayyar Najeriya cewar ya kamata su dauki matakin gaggawa akan wannan kashe-kashe da ƴan kungiyar IPOB suke yi akan al'umma, ganin cewar abun nasu ya fara wuce makaɗi da rawa. Don kuwa ƴan kwanakin baya sun kashe tsohon mai baiwa shugaban kasa Goodluck Jonathan Shawara, Ahmed Gulag. Yanzu kuma gashi sun kashe wani alkali a jihar Enugu. Allah dai ya kawo muna ƙarshen waɗannan matsaloli baki ɗaya. Allahumma amin. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba cewa yayi salam VOA Hausa. Don Allah ku faɗa wa gwamnatin shugaba Buhari cewar wai don Allah mai talaka zai ji da shi, ya ji da tsadar rayuwa, tsadar abinci da rashin tsaro, ko kuma ya ji da wannan talauci da yawa a cikin jama'a. Don Allah wannan kafa da aka bude ta internet wanda mutane za su cika don samun tallafi baya aiki, akwai buƙatar a taimaka a gyara shi don mutane su samu damar aikawa da nasu takardu. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya cika nufi na alkhairi. Sako daga Kawu mai ruwa Bajoga da Muhammad mai kayan miya Gombe.
Kafin makarkare, ga Maryam ta sake dawowa don bitar labarai amma a takaice. Daraktan hukumar lafiya ta duniya a Afirka, Dr. Mercedes Omoyedi, ta faɗa a wani taron manema labarai da aka yi ta yanar gizo a jiya Alhamis cewa tabbas akwai barazanar barkewa annobar COVID-19 zagaye na uku a Afirka, kuma barazanar na ƙaruwa. Gwamnatin shugaba Biden ta ɗorawa wasu ƙungiyoyin jin ƙai shi da nauyin ba da shawarwari akan baƙin da ya kamata a bar su su zauna a Amurka maimakon a ci sakiyarsu su bar ƙasar cikin sauri, bisa ga umarnin gwamnatin tarayya mai nasaba da lokacin annoba da ya hana mutane da yawa neman mafaka. Ana sa ran manyan kasashen duniya bakwai za su cimma yarjejeniya nan ba daɗewa ba akan mafi ƙarancin haraji da ake sanyawa kamfanoni, a cewar ministocin kuɗi daga Faransa, Jamus, Italiya da Spain a yau Juma'a gabanin taron shugabannin kasashe masu ƙarfin tattalin arziki da za a yi.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu, ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington, nake ce da ku mu huta lafiya.